أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، يوم قوام مسلمين wanda muka saba haduwa a wannan masallaci na Madinatu Taqwa a kwalejin Hadir Rasul wanda take tudun Salmanu anguwan sarakuna yankari fatas, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama a wannan shekara don falalansa, don rahamansa, don tsintsan baiwansa. Muka zo cikin wannan wata na Ramadan na shekara ta 1442 wanda ya daidai da shekarar miladiya 2021. Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama a wannan talata muka fara azumin watan Ramadan, kuma ya zo a cikin lokacin da aka dan samu sassauci na yanayin da aka samu kai bara a ciki na kulle, wanda ya kasance ba daman a fito a yi karatu a bainar jama'a, har ibada ma ta zama tawuyata a bainar jama'a. To, godiya ta tabbata ga Allah bisa ga wannan baiwa da ya mana, bisa ga wannan baiwa da ya mana ya kawo mu wannan rana da za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Shi dai tafsirin Alƙur'ani mai girma yana da asali a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da an ruwaito cewa Jibril ya kasance yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace shekara in watan Ramadan ya kama, ya zo ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da abin da ya saukar masa a wannan shekara, kuma tun daga shekarun da suka wuce. Kuma sannan a shekaran ƙarshe na wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Jibril sau ɗaya yake zuwa, sai ya zo sau biyu, wanda daga nan aka fahimci cewa wataƙila ƙarshen rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta zo. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa wannan wata da mautin na watan na Alƙur'ani, yace shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, wata ramadan wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikin sa, wanda yake nuna kenan Qur'ani ya saukar, yana malamai sun ce ya saukar ne kato kam daga lawhul mahfuz zuwa kam da ta daya baitul mahfuz. To duk wannan yana nuna alaƙan Al-Qur'ani da watan Ramadan. To mu nan a maimakon ai ta karantawa ko da yake ba mu nan ba ma ana faɗa ne dai kawai mafi yawanci duk duniya Al-Qur'ani ko Larabawan in zo aka karanta ana tafsir. Abinda muke duba a gaban mu nan Larabawan ya sani yayi wa Larabawan tafsir. Larabci ne ake fassara shi da Larabci. Allah ma subhanahu wata'ala ya ce ya saukar mana Al-Qur'ani, manzo Al-Qur'ani yace li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Dan kai ma mutane bayanin abinda aka saukar musu. Kaga duk da shi ba Larabe ne Qur'anin ne Arabiyan kuma Larabawa ne, amma manzo Allah ne yake bayani. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce fa iza qara'anahu fattabi' Qur'ana kuma inna alaina bayana. Har yanzu in an karanta Qur'ani kai kai ta ji kawai ta haddace, amma kuma za mu biyo da bayani, za mu kawo maka bayani wanda ya nuna cewa Qur'ani lalle yana bukatan bayani. To mu bayanin muna yi aiki biyu, a duba abinda masu fassarawa da Larabci masana suka fassara kuma sannan a mayar cikin harshen Hausa. Za mu gode wa Allah cewa shi wani lokaci tarihi yana da muhimmanci. Mun gode wa Allah cewa mu lokaci mun fara tafsiri ne tun ba a san za a ɗauko tafsiri a sa shi a social media kuma ba ko kuma ma yawan yaɗa shi a cikin talabijin ko rediyo. To mu Allah ya sa mun fara tafsiri cikin masallacai ne kawai wa'inda suka halatta su zo su ji. Ni dai alaƙa na da tafsirin Al-Qur'ani mai girma yau ya dauki shekara 30 da wani abu. Na fara tafsirin Al-Qur'ani ne tun ina ɗalibi a makaranta ta College for Legal and Islamic Studies da take Nisan College of Shari'a Kano. Ina karatun diploma, malaminmu Sheikh Doctor Salihu Okenwa ya kasance shi yake zuwa babban masallaci na ɗalibai na New Type na wannan kwaleji, yana fassara Al-Qur'ani amma shi baya jin Hausa, shi dai daga Turanci sai Larabci abinda yake ji kenan. To sai makaranta sai ittifaƙi wai lokacin ana ganin mu wai muna da ɗan fahimta sama da wasu. Sai makaranta ta yi ittifaƙi da watan Ramadana a masallacinmu na New Type na kwalejin Shari'a ta Nisau cewa idan ya ja ya fassara da Larabci ni kuma sai in mayar wa mutane abinda ya faɗa da Hausa. Farkon alaƙa na da tafsirin Al-Qur'ani kenan. Ina ɗalibi wajen shekaran 1987 zuwa 8. Shi yasa nake yadda ke talatin. To na sake samun alaƙa da tafsirin Al-Qur'ani mai girma lokacin da na gama College for Legal and Islamic Studies, na gama diploma successfully. Makarantar ta zaɓi mutum kamar uku a matsayin malamai da za su rinƙa koyarwa a ɓangaren grade 2. islamistadu lokacin ana kokarin aikaran spa of education from Nigeria to Nigeria da anyine from Sudan the Egyptian mu lokacin da muka fara karatu mutanen Sudan ne da mutanen Egypt Laraba su suke koyon da mu babu haushi to ana nan ana nan kace ana son a mai abin biyan kudin karatu yayi tsada ana son a koma yan kasa to sai aka ebo malamai daga yankin Yaroba dan sun fi mu shiga kasashen Laraba su yi karatu a lokacin su suke da jirori a lokacin sai aka rinka ɗiban su aka sa su a legal bisa ga haka ne aka ɗauki shi Sheikh Dr. Salihu Kemwa da Dr. Nureni Omotosho da Abdulrazak Alawi da sauran suka zama su ne malamanmu to daga nan lokacin da aka fara yaye mu sai aka fara za a fara ɗiban yan diploma su koyar da yan grade saboda yan ƙasa su karɓi aikin to na sa'a aka bani automatic appointment a matsayin malami mai koyarwa a makaranta to darasin da aka fara bani in koyar saboda ko dan an ga da ina tattarawa a kyanwa sai aka bani darasin tafsir don haka darasin da nake daga cikin darasin da nake koyarwa akwai tafsir kun ga alaƙa na da biyu kenan da fassarar alƙur'ani daga nan shi kenan ban ɗauki lokaci ba na bar koyarwa na neman tafiya karatu aka ce ban ɗau lokaci ba da haka don samu abin nan instagram da yana koba da kwanakin na ce na saba da kwanakin sai na tafi bayar wa yadda ba idan na yi digiri na dawo a lokacin 1994 na dawo college bolivia atlantis na zama malami mai koyarwa a ɓangaren diploma lokacin ne kuma na fara alaƙa da fassara ba duk da biyu ce muna ɗan yin haka irin al'umma musu da sauransu muna to amma dai ban samu cikakken alaƙa da fassara Qur'ani ba sai lokacin da na dawo wannan lokaci sai wani malami ya samu rashin lafiya a cikin garin mai sau sai aka ce in zo in riƙe masa don haka a lokacin na fara fassara Alƙur'ani mai girma a masallacin Alhaji Baba Umar mai sau muna fassara Qur'ani kamar daidai wannan lokaci shi ma yace shi ya fi gamsuwa da ni in zo in riƙe masa to kuma ƙarshe dai abin bai samu sauƙi ba sai aka ce kawai zai zama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a masallacin Baba Umar sai matan Keti Rufa'i ta gina masallaci lokacin su gina sabon gida a kofar garin ne sau inda aka yi ginin nan aka yi kofa ya ta ce nilon zuwa yin tafsiri da daddare kuma a wuri nan ma nan na samu alaƙa fassara alƙur'ani ne ke saboda haka ni ba aboki na fara fassara alƙur'ani na fara tafsiri ne a misau a misau kuka san ni da wannan abin shekara da shekaru har kuma ƙarshe na yi tarfa na dawo a tattara a rikon shekaru kuma daga nan mahaifi na zo da su kuma aka ce in ci gaba da fassarawa a masallacin da yake kuma mutanen gurkin Fulani ma suka nemi in je in buɗe musu a rinƙa musu tafsiri wannan shi ne alaƙar alaƙa na da fassara Qur'ani da baya ne na tafiya ta yi tafiya aka zo aka fara tunani a nemi gidan rediyo musamman BRT Bauchi mukai shekaru muna yi da su suna sani da asuba kuma ga shi yanzu har yanzu a an je har ga abin da yake television, an je ga abin da yake fi live social media da WhatsApp da sauran wannan duk daga Allah ne subhanahu wataala. Amma dai abin da ya kamata mutane su sani shi ne babban aikin da yake gabanmu gaba ɗaya shi ne ikhlasi. Mun fara tafsiri ne ba mu san wani abu wai yau ana yi ne kawai don dai a ilmantar da mutane. Haka muka gada a wajen iyayenmu suna zauna ne su yi don a ilmantar da mutane, a sanar da su addini, a fahimtar da su abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa, a wa'azantar da su, su wa'azu, su shirya, a isar musu da saƙon Allah. Wajibi malami ya kira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani abu naka sai zuwa ga kanka, babu. Kuma baka da zaɓi. Abinda Allah ya ce kawai ka faɗa mutane, ba tare da duba za su yadda ko ba za su yadda ba, za su ji daɗi ko ba za su ji daɗi ba, za su gamsu ko ba za su gamsu ba. Kawai sai dai ka bi hanyar da ka dace wajen faɗakar da su, don watakila ka fi damar samun damar convincing ɗinsu su yadda da abinda ka faɗa. Amma kai babu naka, tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha Allah ya ƙara mata yadda, ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu na Alƙur'ani, da ya koye falan ma sababaidun minha wa daran zawwajnaka ha, da ya koye wata kashar nata wallahu ahaqqu an tashahu, da ya koye wani abinda aka ce faɗa shi yake gaya maka. To da haka Allah muna neman tsarinka, muna neman katangan ƙarfe, katangan kun kai kunu ka sa ta tsakaninmu da Iblis da Shaitan, alwaswas alkhannas allazi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nasi, kada ya bata mana aikin mu, mu gama aikin ya zaman to mun je lahira fankan kai, a ce dama kun yi ne don a ce to an ce Allah tsare. Allah muna so ka jaddada mana niyyar mu, ko da akwai hajjin Shaitan ka fitar da shi, ka sa ya zamanto abinda muke yi muna yi ne don Allah. Kai kuma wajibinka mai sauraron tafsiri, ko na kusa ko na nesa, ko wanda ka zauna ana yi da kai, ko wanda kake ji daga wuriyar duhu ko daga menene, wajibinka san malam bai san ka ba. Shi yasa yana daga cikin usulubi na tafsiri mai tsafta, ba a kira sunan mutane, sai dai a kira hali. Tun ka jan kira halin ka, malam bai san ka ba. Yawa, mai halin yake ba shi faɗa abinda Allah ya ce, ba wai ka ji shi ko ka ji yana yi da mu. To miliyan da yawa za su ce da su yake yi. To da ake shi Qur'ani ruwan sama ne yana sauka kan kowa, don haka babu magana ko da kai ko ba da kai ba. A akwai wani lokaci ina faɗaɗawa a unguwarmu ta Doya da Asuba, bayan na gama da sai wani ya shigo, wani saurayi ya zo ce ya zo gani na, yana son gani na, na zo ce malam mutane na sun haɗa ni da kai ne, me ya faru? Sai wallahi na ji ka kana ta ce mun da kana ce mun ina shaye shaye, ni ɓarawo ne ni ka ba, kuma duk na daina wallahi sharrin mutane ne suka zo suka haɗa ni da kai. Nai nai fiye da na daina sun kiri ce masa, to kai wane ne kai? Sai shi ne wani wani na gidan waye ya fasan sai ka gani shi yanzu ma na san ka. Mu ai hali muke faɗa, muka faɗi hali, kuma dama ana faɗan ne don ka tarbu, don mai hali ya san da shi ya gyara halinsa, ba wai don an san kai ɗin nan kana da wannan hali. Sannan na ba shi yawo wani yadda zai yi mutane su gamsu cewa eh ya gyara. Allah ya gane da mu, Allah ya taimake mu. Bari mun haɗa tafsirin da baki ɗaya, muka mai da shi wurin da muka tsaya a tafsirin mu na dare na wunci na masallacin juma'a mu na wunci, shi muka ɗora a nan, sai muka dakatar da tafsirin mu na ko na nake muka ci gaba da shi yau wannan wuce ba na wuce ne surat al-ahzab mun sauka ne anan kai ban taba sauka anan yau wuce wannan ne surat al-araf shi ne wuce mun sauka muka sake daukowa wannan kuma shi ne surat al-jasiya na wuce ne aka ci gaba da bala ko sai muka tsaya a araf ko muka tsaya a ina shi ne gaskiya to ya aka yi nasa nan tafiyar su ta wajen yanzu nan na wanne ya zani a nan sani abin ya bani a mai saboda yanzu nan ne muka doki sauka ke doki sauka ba yawwa shi ne a karasa a gida nan yanzu nan sauka nan na zaki ya zama sai shi ne za mu zai shi ne nake kan saboda ba mu taɓa sauka ba nan ne muka doki sauka can kuma mun sauka ne har muka sake ɗaukowa mun san sauka ake magana mun sauke wa sai muka sake ɗaukowa muka dawo a rashi ka gane abin da ake nufi a bariya inda muka tsaya a bara muke so mu tashi a nan inda muka tsaya a bariya ke to corona ta rike ta mu na ba za a ɗaki mun kai to so so okay so insha Allah zamu ci gaba da suratul araf din ko kuma da cikin ruwan shirin yes to insha Allah abinda za mu ci gaba da tafsira inda muka tsaya a wancan littafi na'am to insha Allah kafin mu koma kan inda muka atace a araf ne har yanzu da cikin nasiha da nake so in yi wa jama'a akwai wasu maganganu da ake yi sai suka zama kamar abin da Sayyidina Ali yake cewa kalimatu sirrin urida biha al-batin kalma ce da ta gaskiya ce amma ba sau da yawa mutum yakan faɗi gaskiya a kan shi har zuci gaskiyar ya ɗauka ba akan faɗi gaskiya alhali ana son a yi ƙarna ne da ita kamar yin kawari da su da ya fito suka ce masa babu kuma illa lillah wa la yusallahu kuma illa lillah ba zai yusallahu kuma illa lillah ba mutum shi ke na Allah da kuma sukan yi ƙoƙarin nuna cewa mallan haku bi ma anzalallahu wa alaikum al-kafiru amma ku ci suke nufi shi ne suke kafirtawa ne wai lam yakum bi ma anzalallahu to na ji wasu tattauna da aka yi ta yi na farko dai mutane su sani wa'azi umarni ne na Allah Allah ne yake fadzikir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tanfa'ul mu'minin sannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake na'am shi ne yake فذكر إن فأتي الذكرى سيذكر من يخشى to lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana ta fuskar da qur'ani ne ana ta wa'azi ana kiran mutane zuwa ga addini aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ke sahabban suka gaji wannan aiki suka ci gaba da yi har abin ya zo ya rarka wasu wa'azi wasu malanta koyarwa da sauran amma fa gaba ɗaya wannan aiki yana ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinku da rayukanku to a musulunci wani aiki ba a barin sa don wani ko ba a ce a bar wani aiki don a yi wani sai in ya zamanto an zo wani yanayi wanda duka abubuwan ba wajibai ba ne ko kuma duka ba ne yiwu ba ɗaya ba zai yiwu ba sai an bar ɗaya wajibi ne kan musulmi ba malami kawai ba kowa ya tashi ya yi wa'azi udu ila sabilir rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana kuma shi malami an tsaba masa wani takunkumi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan barna ta bayyana malami ya shiru Allah ya la'ance shi kaga wannan ma wata babban damuwa ne to da malamai za su tashi ne su je wannan gari su yi wa'azi su je wannan gari su sauko wannan gari su je wannan gari su yi wa'azi daga baya sai Allah ya hutacce su aka samu wa'annan kafafe na sadarwa mutum na gidansa wannan shagonsa ko na mota zai ji saƙon Allah subhanahu wataala ba mu sai kowane mai fitar da saƙon ne na gari ba ne ba mu sai kuma kowa san gaskiya yake ba mun sani akwai masu ƙarami amma abin da wasu ke ƙoƙarin nuna cewa aikin banza ne ka biya tafsiri a rediyo aikin banza ne ka biya tafsiri a talabijin aikin banza ne ka kashe kuɗin ka kana ɗaukar nauyin tafsiri to wallahi babban barna ne kuma mutumin kirki ba zai faɗi wannan saboda mu a wurinmu wannan aiki jihadi wannan aiki taimakawa ne bisa ga isar da saƙon Allah subhanahu wataala kuma wajibi ne ko da wadata ko da talauci ko talauci zai kashe mutane wajibi ne su samu wanda zai wal Allah ne yace wanta kum minkum ummati yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari dole a cikin ku a samu wasu al'umma yad'una ila alkhairi wanda suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi su rinka umurnin mutane da abin da ya kamata wa yanhauna 'anil munkari su rinka hana mutane munkari umurnin Allah wanta kum dole kuma ba lallai sai kai mai wa'azin ne za ka samu wannan lada ba sai da na Usman ba a san shi da zamansa mai wa'azi ba amma an san shi da tattara zuciya ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a je a sadar da addinin musulunci a ko ina ne har ma ga kai da matsayin da manzon Allah yake ma barra Usman ma fa ana ba da yau ma barra Usman ma fa ala ba da yau abinda duk da shi da cewa da sai dina Usman ibn Affan zai aikata wani abu to ba zai kuce shi ba tun da sauran da shirye yakin kusura to da ka ce mai kudi yana iya yin jihadi har ya zamanto ya sai aljanna to da ka idan mutum yana so yayi udu yayi kira zuwa ga tabbacin Allah ko sai ya koyi addini ba jani ba kowa kawai faɗa ba dole ne ya zamanto ka san meye ma me addini Allah ya hana ka yin magana akan abin da baka sani da la ta kafu ma laysa laka bihi ilmun don haka in za ka yi magana eh lallai ne akwai talauci akwai damuwa ciyarwa a Ramadan yana da muhimmanci ɗaukar nauyin wanda suke cikin halin tagayyana yana da muhimmanci wajibi ne yana da muhimmancin gaske sautauta wa mutane yi musu abu shayar da su ruwa in lokacin nan ruwa ya yi yana da muhimmanci addini amma wannan ba zai sa ka ce a bar wancan a yi wannan ko kace wanda yayi wancan yayi aikin banza a wannan yanayin da muke ciki ba wannan karna ne kuma jahilci gaskiya mu ba za mu koyi mutane gaskiya ba kuma dan muna yi ba kuma dan ana biya mana ba kowa ya sani da yanda muke tafsiri ma su yi karo karo muke muni to amma mummunan barna ne ko ba za mu yi turo a kan wannan ba domin kana kamar kana neman kana cikin waɗanda suke yasu duna an sabilillah in kai baka sani ba wasu sun yi rashin sani ko ba sani ba yasu duna an sabilillah suna wani abu ne na toshe kafafen isar da aikin Allah toshe shiryar da mutane zuwa ga Allah amma yi wa'azin an faɗakar ɗin ma yanzu yaya muka tsaraka balle ba a yi ba in kana ganin ana yi a masallatai da yawa a cikin gari to wani garin mutum ɗaya ne wani garin ma babu ne ba abin da suka dogara da shi sai dai wannan ne ko ne ko su gani ta waya idan abu ya zo ya kawo akwai wato akwai hargitsi akwai hargitsi na wasu to wannan hargitsin hargitsin wasu baya ana kuma masu yin nagari a ba su ci gaba da yin nagari saboda haka ina gargaɗi da nasiha ga duk masu wannan maganar su yi gaggawar tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su gyara maganar karkarin a sa baki cikin abin da ba ka da iliminsa in za ka yi gyara ba ka za ka yi a rushe a hana kaza a hana kaza a rage faɗinka ba zai hana ba ba za a sa ba zai sa a daina ba ba wani muna faɗa saboda in suna faɗa za a daina ba zai sa a daina ba sai dai zai sa su kwana ne ka tashi kawai da zunubi kuma ka je ka samu Allah ki kana ce wanda suka toshe suke dai gurin a toshe sadar da saƙon Allah da sadar da wa'azi da isar da nasiha da karantar da Alƙur'ani abinda Allah ya ce kowa ya tashi a cikin ƙauye da birni a je a yi to babu halin zuwa ƙauye da birnin a yi sai ana sadarwa ta hanyar wayan sadar da labarai amma kai wannan ya tsole ma ido kana ce ai yin wannan ma ba ya alheri ba ne da an raba mutane a bi so in ai sau dubu in ka ce a yi a raba mutane a bi sau dubu in wanda ka ce ya barin ma ƙarshe ba zai fiyar ɗin ba zai yi wannan ɗin saboda haka idan za a yi kira wannan kira ne mai kyau ba wani ce a daina kira zuwa ga ciyar da mutane da ɗaukar nauyinsu da sauransu ba amma in za a yi kiran ba haka ake yi ba ba ta wasu kafofin su sahabban suna fama da yunwar da talautin suna ɗaure cikin suna tafiya sadar da addinin Allah da yunwar da talautin haka suke yi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ayar Qur'ani suna cewa wasu suna zuwa cikin sahabbai suna cewa manzon Allah ya ba su dama su raka shi wajen jihadi yana cewa la ajidu ma hamilukum alayhi ban da abin da zan ba ku dabban da zan ba ku da abin da zan je tawallahu wa aydin mutafidu min al-dayn Allah ma yuzun sai su koma gida idanun suna zubar da hawaye saboda ba su samu abin da za su yi guzuri da su je su yi aikin Allah ba kaza kuma kana cewa wanda ma ya dauko ya bayar kuma ya ba zuwa kai san da shi komai ba kuma kana ce a ya daina kuma balle ma da hasili wasu yawancin masu yin ciyarwar su ne masu yi wanda kake son kake ganin suna daukar nauyi su ne masu ciyarwa yanzu kuma wanda ya dauki nauyi su ne masu daukar nauyi mun san wanda suka dauki nauyin su sirran mu yauci su ne wanda Allah ya kuma ba kowa ce musu ciyarwa wanda suka kafa gwamnati ma ba ta ciyarwa wanda kike yi Allah ya saka musu dalili su kuma wanda muka musu ke su kai wannan maganan Allah ya yafe mu Allah sa su gyara kar su sake irin wannan barnanin da بسم الله لا تسمعوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تعقل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لهم عذاب أليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. Wannan sura ta Araf ta dauko annabawa tiryan wani annabi bayan annabi yanda suka rinka isar da sakon Allah subhanahu wataala kusan ta zo daidai da mahallin maganar da muke yi mai maganar cewa Allah shiryarwa da kira zuwa ga Allah ba wai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fara ba abu ne wanda Allah ya sa a rinka yin sa tun daga zamanin annabi Adam har zuwa annabi Nuhu har zuwa kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine aka lissafa har aka zo kan annabi Hud har aka zo kuma kan annabi Salih wa ila Thamuda aqahum Salih mun aika wa Thamudawa dan uwansu annabi Salih kana yaje gurin su ya musu wa'azi yace ya kauri ya mutane na ibudullah ku bar bautan wani Allah wanda baya da amfani gumaka da sauran abubuwan da kuke gani wanda Allah ne ya halice su ku bar bauta muku ku bauta wa Allah da shi ya halice su ki kadai malakum min ilahin ghayr ba ku da wani ubangiji fa sai shi Allah ba zai taɓa yiwuwa a kwatanta wani abu wanda za a kwatanta shi da shi ba komai ta gani halittar Allah shi yasa mu aka kira shi rabbul alamin ubangijin alamin to idan alamin ne duka su shi uku Allah shi ne rabbul su to ina za ka samu wani abu kuma wanda har za a fake a koma jikin sa a ce za a bauta masa in ba shi rabbul alamin ne ba saboda haka kowane annabi kiransa kenan a bauta wa Allah shi kadai ba wani ubangiji sai shi shi ya halitta komai da komai duk abin da ka gani kike so ka bauta masa amma to bawan Allah ne ya halitta shi qad ja'akum bayyinatun ga dai hujjoji fili sun zo muku min rabbikum daga ubangijinku wanda suke nuna gaskiyar abin da nazo muku da shi alal salihu ana nuna muku kun sani ni annabin Allah mu'izozi su ake kira bayyana su ko da yake ana kiran ayoyin Allah da suna bayyana su amma nan ana magana mu'izozi mu'iza kuma amrun ne khariqun lil ada ala yadi mudda'in nubuwa al muqtarin bit tahaddi ita ake cewa mu'iza wani abu da ya saba wa al'ada wanda haka kawai zahiri ba a ganin yana faruwa kuma ya zo a hannun wanda yake da awan annabta kuma tare da ya kalubalanci wanda aka aiko shi a cikin wannan ita ake cewa mu'jiza kuma babu hanya da ta tita dole shi yasa Allah ya zaɓe dan kaga Allah yana da hajjar to hajjar ce dan adam ya ji asirin ja an ci kwamba jikin din sa an ci din ja kan an zo masa da gagara gagarau ko gagara koyo ko gagara mene gagara ba ta ko to tana ake rinja dan adam amma shi dan adam jabberi ne anibi in ba ya samu ya ga abin da yafi karfin sa ba da wuri yake mi kawai ba sai ya buga ta nan ya buga ta nan ya buga ta nan ya ga dai kai ala ayyalin da wannan abin da yafi karfin yin dan adam to sai ya mi kawai ko ya mi kawai ma a hakan ma ana ta wanda yake mi kawai to wannan dai kawai shike ne ya halaka ne dai kawai amma dai gaskiya ta zo masa to wannan in yazo akan in yazo ta hannun annabi a ce mu'jiza in yazo ta hannun annabi kafin a masa wahayi aka rika ganin wasu abubuwa da suke nuna kai wannan mutum ne na daban to ana ce musu ihafa idan ya zamanto wanda yazo da wannan abubuwa ake gani a hannunsa ba annabi bane baya da awan annabta malami ne kawai wani zaɓaɓɓen bawan Allah a ce mata karama idan an janta a hannun mutumin da ba musulmi ba kuma ba mutumin kirki ba to sai a ce istidraj idan abin an gan shi kamar na alheri ne yana bayyana a hannun majiyin Allah kuma yana har ya ba mutane wanda sai a cikin sidiraji idan na sharri ne ya zo daga hannun majiyin Allah sai a ce masa ihama idan abin ya rufe wa mutane ido ne daga hannun matsafi sai a ce shibiza idan ya wuce shibiza sai zama sihiri to dukkan wa'annan abubuwa ne a umurun ne qari'atun lil ada al'amura ne wanda suka saba da al'ada amma kowanne da irin mutanen da ake cikin ruwa don haka kuskure ne na tantiyawa kuma suna faɗin a zuce ai ya nuna mu'jiza kuma ba annabi ba ne to kuskure ne babba amma akwai al-mu'jiza al-mutajaddida wanda har gobe mu'jizar manzon Allah ce mu'jizar Allah ce al-mutajaddida kamar yanzu a je a ga wata wata ne kubiyo yi sun bu kalu mu la ilaha illallah ko wani kifi da sunan la ilaha illallah ko wani abubuwa da ke nuna kaitakan Allah kuma ga shi annabi ya dade da wuta to wannan ana ce musu al-ayat al-kauniyya ayoyi na cikin kauni wanda su kuma al-mu'jizat ne al-mutajaddida na biyu duk wani waliyin Allah da ya nuna abun mamaki wanda ake cewa karama kuma duk malami na sunna kai duk musulmi in dai ba kafiri bane mutum sai dai in jahili ne murakkabi ne jahili murakkabi wanda bai sani ba bai san bai sani ba duk kiran din duk kungiyoyin da suke din manya-manyan jigajigan malaman su sun yarda akwai karama kuma akwai wali sun ce kuma mai nufin sa fasiki ne me yiwa kai magana salafiyanci da sauransu to Ibn Taymiyya al-Harrani Ahmad ibn Abd al-Halim al-Harrani ya faɗa a cikin mutsul aqidat al-wasitiyya cewa mutun karama fasikanci ne mai mutun karama fasiki ne sun yarda da karama ba ma karama ba akwai wanda Allah yake ba su anwa'ul qudra idan mutun bai karama akwai bayin Allah ba annabawa bane amma Allah ya ba su anwa'ul qudra wasu abubuwa medical wasu ke na kudurar Allah ta bayyana a hannun an gane to amma abin da ya kamata mu sani shine duk wata karamar wani wali to mu'jizar annabin sani an gane ina fata an gane abin da ke duk wani karamar da wani wali zai gwada to mu'jizar annabin sani me ake nufi da mu'jizar annabin sani almajirin annabi kaza kenan ko majiyin malamin karkashin annabi kaza kenan ya nuna wannan abu mamaki ya yi wannan annabi kuma abin yana nuna cewa abin da wannan annabi ya zo da shi gaskiya ne don ga almajiransa ma suna ba da mamaki a fannin kaza 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 wannan shi ne ma'anan karama shi yasa kuma Allah ya bar ta ne kuma Allah ne yake zai nuna karama a hannun bayin Allah a hadisi kuma Allah ne ya nuna akwai karama ba daga wajen waliyan Allah ba kai ba daga wajen annabawan Allah ko mursalai ba yana nan girgiz a cikin alqur'ani don wannan wata matsala ne ta da ce da jijiyar mu shi yasa nake wannan bayani a kan ina maganar kisan Asim ibn Barhaya wanda yake zo daga gidan Bilqis annabi ne ba annabi bane wani almajirin annabi Sulaiman ne ko to wannan abin da yazo da shi karama ne kuma mu'jiza ce ta annabi Sulaiman don isan annabi Sulaiman sai ma yana shi ba shi zai zo daga gidan kuma ina wani daga cikin mutanen sa ya riwa ya nuna irin wannan abin mamaki sai kuma ya nuna ina maganan kullama da kala alaiha zakariya ne hira ba waje da inda harisa kala ya maryamu annabi ya ce anna laki haza kala ce ne huwa min indillahi indillahi kuma ya ubi ne sa wannan qur'ani ne ko ba qur'ani ba ya tabbatar da karama kenan ko shi yasa Ibn Taymiyya ce ba ma in ce mu malamin mun ce mun karama ma kusan kafiri ne dan ta mutum mu'jiza ne mutum karama mutum mu'jiza ne sannan sunna ta tabbatar da karamomi abun mamaki sai ka ji masu tukan karamomin waliyyai suna jaskata karamomin waliyyan bani Isra'ila amma ba su jaskata karamomin waliyyan manzon Allah kun san dalili su waliyyan manzon Allah sun zo ne bayan manzon Allah yayi wafati an gane ku waliyyan bani Isra'ila manzon Allah ya zo ya gamsu ya tabbatar ya kuma karanta mana ya ce ga karamomin su to in kai haka ka tsakasta manzon Allah cikin wani Isra'ila a samu yaro wanda ya zama gagari kisa sarki ya turo shi daga dutse a tura shi ya sa ba da wasu turo shi daga kwale-kwale duk su yi ta mutuwa suna halaka shi yana kera manzo Allah ke ko ba kisa hadisi ne sai manzo Allah ke ba mu labari ba irin waɗannan wanda manzo Allah ya ba mu cewa ta da shi man ka da qablahum an yi wani mutum kaza duka waɗannan waliyyai ne na annabawan bani Isra'ila to amma yaya waliyan manzon Allah ta ce babu manzon Allah kuma ya tabbatar a kai ya ce inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abaru a cikin bayin Allah ko wanda da zai rantse wa Allah ce Allah yau ce ta yi kaza Allah bi injiwa inji manzon Allah akwai wanda zai cikin ya ce yau Allah mu yau sai ta yi mana kaza Allah bi ba mu muka faɗa ba ba mu muka tar zoman ba na sai aka ba mu manzon Allah ne ya faɗa sannan kuma har ya nuna ne haka a gabansa ya ce wani ran wata mata ta yi laifi cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce a ji a ɗiyar mata da haji a yanke mata hannu suka ce ya Rasulullah ya ce a yanke mata hannu dan kare an mutunin ya kai nuna sai wani cin sabo ya zo ce ya Rasulullah a yanke mata hannu ce wallahi ba za a yanke mata hannu ba ya Rasulullah wallahi ba za a yanke mata hannu to ga manzo Allah ya ce a yanke hannu ga wani sabo ya ce wallahi ba za a yanke mata hannu kuma hukuncin Allah shi ne kuma wajibi ana nan sai dangin wanda aka madadin shi annabi Salihu ya ce mu'jizozi sun zo muka daga Ubangijinku da suke nuna gaskiya cewa abin da zo da shi gaskiya ne kar ku karyata ni dan girman kai ku je ku halalta hadhihi naqatul lahi lakum aya ga tagon Allah nan aya ne gare ku kuka su ne bara da imani ba da Allah bali ke su tawo da kan suna son ya kawo wani abu wanda za su gani su ce wannan gaskiya din ba daga Allah ba haka ba zai faru ba su ne kuma suka ce ga yadda abin yake suke son su gani na ɗaya dai kamar wannan falalan faɗi suka zo suka sami kamar sa su ce na ɗaya wannan ba za mu yi imani da kai ba ya Salihu sai wannan falalan fa ya tsage muna kallo ya tsage yana tsagewa sai raƙumi raƙuma mace ta fito tana fitowa sai ya bayyana kuma mai ciki ce idan ta fito fito wanda daga dutsen nan sai ta fito da ciki tana fitowa da cikin nan sai ta yi naƙuda a take a lokacin sai ta haifi ɗa to in kai haka shi ke mun yadda kai annabin Allah ɗan uwa muna neman tsarin Allah da kaiwa yanayin da sai mun nemi ganin mu'ujiza domin galibi duk waɗanda suka nemi ganin mu'ujiza ba su gaskata mu'ujizan ba daga baya kuma Allah ya halaka ba Allah ya ta faɗa to yanzu mun nuna mu'ujizan ne ya wuce menene ne ai ba wani abu ana gawa sai in haza illa sirrun mubin ko ba haka bane to yanzu ko wanne Allah ya sa a hau wanda suke zai ta ai mun ga yayi kaza ba a hau
kagani saboda haka galibi wanda yake da shakka a kan sha'anin Allah ko da tiro aljanna za ya dora masa a tafi ranar sa wallahi ba zai imani Allah ya rubuta masa hada to da akai haka sai ta hadi na qatullahi lakum to ga ta guwa fa ba ni ita yau kan sun san sai Allah ne ke kansa wannan taguwan ba na gidana bane ba na gidanku bane ba na gidan kowa bane taguwar Allah ba za ta zama daidai da taguwoyin mu na gari ba lakum aya wannan taguwa aya ce gare ku wada ruha ta kula fi ardil mai ku batta take abincin ta a kasar Allah kasar nan duka na Allah ne komi na Allah ne na kamma na Allah ne saboda haka ga taguwa na Allah ko taguwan mai ko ragon ko dokin mai gari ne ya zaga anguwa ai sai kallo ko la ita jifan to balle dokin Allah to wannan taguwa ne daga Allah to tana da sharuɗa tunda ku kuka nema in ta zo komai kake yi karka taba in ta zo ko abu kake yi na gyaɗa in ta sa baki sai ta ci abinda ta gaske ta ƙoci ta bari sai ta rufe shi ke in ta shiga gonanka ta kama cin abincin shinkafanka ko menene ko uffan karkace ko askarta gaya masa wannan shi ne kirin in ta taka maka ɗaya mutu sai dai ka ɗauki abinka ka je ka birne karka jefe ta karka mata wani shi shi ne fa zaruha ta kulli fi ardillah mafi yawancin mutane sun fi shagala ne da iskar shan ruwanta to abun da yawa ba shan ruwa kawai ba ne ai jarrabawa ne a kuntata muku a ta da hankalinku a gani Allah kuke tsoro ko kuma a san zuciyanku ya ji Allah ku kuka nema saboda haka ku batta ta ci wala tamassuha bi su'in kar ku shafe ta da wani abu mai muni ko mai kashi fa ya akuzakum azabun alim balle ku jawo wa kanku azaba mai radadi ya kama ku ku halaka na'am
وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
واذكروا كتن إذ جعلكم خلفاء لو كتن الله يسن ياكو خليفو في أبايا أسا سكذا مكون ما سبلتي متعني سكذا متلكا وانكو كتا جيسنا مكو بيئيا في الله بايا من سنئم السجي مكو كومي كاسنكا كما نئم الأفاي آما أفاي كاسا kamar yanzu malam Bahaushe a ce ka tuna lokacin da Allah ya sa ku kuke ta samun mulki ku ne sarakuna ku ne me malam Bukulata ne kun taba yin mulki ku ne sarakuna a gidaje kaza kaza malam da ya rabe ku ne kun yi sarakuna oba ku ne kuke ai akwai kabilu da yawa a garuruwan ku amma Allah bai ba su dama su zama oba ba sai ku to wannan kici abin ne ni'ima ce amma ita ma Allah na sunnatar da mutane kin wazakirhum bi ayyamillah ya kamata a riƙe irin wannan wa'azi shi zai sa mutane su mutu kutunar da su da ni'imomin Allah ne wasu suna ana yin wannan sai ga suna kuntata su kun ji sun ayi ta fadin sharri
sai ai muna cikin tsanani ba alheri ba kaza talauci yayi yawa babu kaman lafiya
eh haka ne to amma ku ka manta da wanda kuma Allah ya maka
talauci yayi yawa ne ta ni kuma na ga lokacin da mutum rigansa ɗaya ne yau kuma kana riga 30 wando 20 ka tuna wani ya kamata a tuna ma mutane kamar suna nuna Allah bai musu koyi ba yayi yana kuma yi sai dai kuna da azzalumai ɗan uwanku kuma azzaluman ne Allah yake danza muku ne azzalumai su danje ku kai talakan kai ma azzalumi ne ba za ka yi abin kirki ba an sa mu an baka sana'a kai ha'inci an sa kai cuta an yi kai to shugaban kamar zama mutunci duka mutunci ne
amma ni'ima Allah yayi
sarannin talaka nan yazo zai gina gidan sai kaje da shi zai san kawai zai sa tayi da babu a gidan mai martaba sarkin boci a da mutum ba gidanka ya gina wancan sarakunan wancan lokaci to kaga tana wannan ni'imar ba ta Allah kullun kana wa Allah butunci kana nuna Allah gari ba ni yayi suna da suna da hakuri ne in ya samu 10,000 sai dai sai matan sa na masu cikin tuwo su ne ne da kanta hankalin su a gurin sai kana samu yadda sai exclusive fantasy kuma kace Allah ya saka ba ai ba su da yan nama wallahi kai ne kake tsaya ko ko ka nemi wata garila mai kada ka sai ita zaka tsaya ta su ri gan juma'a guda ɗaya ne su kuma hakura guda ɗaya nan za su wanke su sa amma za su cinye shi za su kiyaye shi hankalin sa a gurin kuma ko ba su damu ba ba su da kai da keke amma yana da jaki kuma jakin nan bai dane shi ba shi ne abu ma ko mai dame amma sai shi ne zai sha miki sai kuma Allah na baka ni'ima a sai abinci sai ka je ka sai hanzu na 40,000 kuma ka sai ai abin yin naira 200 to ka sai Allah ya ba sai ne ka san da gudu ya dace ba haka muke rayuwar kenan inda zamu rinka abin da utilize din abin da Allah ya ba mu ta hanyar da yake wallahi annanin bai kai yanda muke kallon sa amma akwai tsanani amma tsanani bai kai yanda muke dama ka tambaye wanda suka san tsanani kun san tsanani ni na yi zamanin da zaka je kasuwa ma kana neman mudin gero mun zauna mudin gero daya a kasuwa ma ba a kawo ba babu a kawo ba da kudin kan ma ka samu wanda zaka auna mun ga wannan da idan kuma an tsaya mu sun ga mana an yi lokacin da sai an je an fasa gidan gara ana neman abincin da ta tara a ci a ci to haka ne Allah ne yake da rabon mutane a kowane lokaci wallahi yake ku tunda lokacin da ya sanya ku ne kulafa'a ku ne sarakuna min ba'a da tsadi bayan ya halakar da adawa sai ya ba ku kuma kuka mamaye kasa ku zama masu mulki ku zama masu kudi ku zama masu jagoranci wa qawwa akum fil ardi ya ba ku gidan zama a cikin kasa kuna da gidaje masu tattaki nuna min suhuli ha kusura ya asalin sararin kasa kuna dauka kuna yin benayen ku kuna gine-ginen ku in sararin kasa ne kai ginin ka gina abin da kake so watan ne tuna jibala buyuta in yankin ku na duwatsu ne kankare su ku sassake ku gyara ku fitar da gidaje masu da designing da cikin wannan duwatsu haka kuke yi Allah ya ce fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah ku bi Allah domin in ka tuna ni'imar Allah ka juya tunci a shukurin ni'ima sarfu ma an amallahu bihi alayka fi ta'ati abinda Allah ya baka ka juya shi gumbin Allah to shine godiya ba alhamdulillah alhamdulillah ha yanzu da muke ina wa da kullum ne kaza kaza to wannan su alhamdulillah ba sai amfani alhamdulillah alhamdulillah an zo te muku masallaci a amma an zo te gumbin kallo alhamdulillah dan ka bada kuɗi ne yawa to wannan su ba alhamdulillah ba ta tabbata ba dan faɗi ka alhamdulillah a baki amma a aikace ba ta juya ma an amallahu bihi alayka fi ta'ati baka gode wa Allah ko ka ce ka gode shine yake kar ku yi barna a bayan kasa da wannan arziki da wannan mulki da Allah ya baku Allah ya kwace a hannu kuma shine muke yi Allah ya bamu mulki mun kuma muna fada da junanmu wannan yana makarkashiya ma wannan wannan yana makarkashiya wannan har ya hana talakawa su ji dadi kowa yana son ya ga bayan dan uwansa kar a samu nasara kar a samu kwanciyar hankali dan ya yi kanta da wannan nan gaba ya sake ya samu ya kwace mulki a hannun wannan to wannan duka butulci ne wa ni'imomin Allah to Allah subhanahu wataala haka ya gaya muku yace fadlu ala Allah wala ta'tu fil ardi mufsidin kada ku tunna ni'imomin da Allah ya muku kar ku rinka dawainiya kuna karna a bayan kasa sallallahu alaihi wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh